الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لا الإنسان صلى كتبت جبات مكتب وانا كففا نفو عندك لا إنسان برو لا إنسان برو كوحو عن بيت كان ناجيريا عند أنا سام كتبت سينا مسلمتي أولا نشابه yayin sun malam jafar Muhammad Adam Allah ya jidan sa irin su Abdulrazak Yahaya Haifan irin su malam Abubakar Girar Bungu wazan kasa da walimomi dukkan nufu akwai su a wannan wuri irin su Ashad Amin Daurawa irin su Ashad Isa Aliyu Fantami irin Ashad Isa Aliyu Fantami Ashad Malam Ibrahim Bahamu Shinkafa Allah jikansa Ashad Kabiru Gwambi Gogor Maya Gogor Maya Ashad Ahmi Ibrahim Sudeh Shireh Mashawi Asadiku Mashawi Kalili Husari Duwan Nauri Ana Samu Insha Allah MP3 DVD VCD Akwesi Idan kuna bukata su Turan sekundin tarihi Malam Abubakar Gumi kowane kala, Malam Jafar kowane kala, CD audio, video DVD, kukarzo wannan shago al-Ihsan sunna kasar layin sani goro, nan ga 23 kohon bai, insha Allah za a samu wannan kasuwa ga numbers kamar haka: 081-9130-7904 ko kuma 070-84-59-89-94 insha Allah 91 insha Allah insha Allah kado za ka same shi ha 90-070-84-59-89-59-89-81 insha Allah za ka samu waɗannan kasuwa kala kala sababbi na ƙasa da walima in Allah ya yarda ka bi wannan wuri za ka same su insha Allah malam bismillah
kuma yana daidai da ranar 28 ga watan 9 irge ko lissafin haihuwar annabi Isa in ya inganta yau shekara 2005 Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya mana jagoranci yau rana ce da wannan majalisa mai tarin albarka wato majalisar ta'awun bainar du'ati salafiyyin da take wannan a jiha ta Kano a cikin wannan babban birni wato birnin Kano kuma a wannan unguwa ta Kwandila wannan masallaci mai tarin albarka wato masjidin sahaba wannan majalisa ta shirya yau za ta gabatar da wata lecture wadda take tana da sashen daga kala da halin kasani kai a ina cutar take da magani yau wannan batu za a tattauna kafin in faɗi wanda zai tattauna wannan batun ina so in jawo hankalinmu akan abubuwa guda biyu na ɗaya akwai waɗanda suke bakin shagogi sun tuni an sanar da cewa yana ɗan rage shigowar iska nan ciki yi haƙuri don Allah idan ƴan agaji sun ce su ɗan matsa don Allah su ɗan matsa saboda cin nasarar wannan da'awa da aka zo yi muna fata ƴan uwa kuma za su amsa wannan sannan abu na biyu shine wato saurare da kunnen basira wanda zai gabatar da wannan lecture a yau shine mashhurin malamin nan kuma fitacce a wannan gari kuma dan baiwa Allah ya tsare Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya albarkaci zuri'arsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara masa nisan kwana kuma Ubangiji ya kara masa fahimta mai kyau kuma Allah ya tabbatar da digadiginsa a kan kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Sheikh Ja'far Mahmud Adam يحفظه الله. كافين من كراو مالين بيسوما مجانا نان إنا سوء نسان جباتر دا من يمن يمع لمي لمجة تارجة سوء أولنا مجلسي أينزي إنا فارو دا جيفا داما أطي مالم محمد نظيفي إنوا مالمين أقولي دي شريعة تجهر كانوا فنن أقصد شي akwai malam Abubakar Husaini a fage, sannan a kusa da shi akwai shugaban wannan majalisa mai tarin albarka wato ashe Abba Adam Kofi, sannan kusa da shi kuma akwai limamin wannan masallaci shi ma fitaccen malami ashe Muhammad Ibn Uthman, sannan a kusa da shi akwai kuma har yau ɗan uwan ɗayan ko kuma mai kama da ɗayan mana ka san ba sai na yi bayani a Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da sannan kuma da sauran wasu ƴan uwa wanda ba zan iya tuno sunansu ba, amma idan kun kallaci gene na za ku ga kuma akwai kai kai kaɗai gayya ba ya buƙatar ƙarin bayani a Sheikh Abubakar Umar Rijiyar Lemu wanda ake wa lakabi da Imamu Kandaha. Wayannan malamai Allah ya tsare mana su, sai kuma ni da nake muku magana ni sunana Muhammadu Sani Ashiru. A wayannan malamai da muke tare da su Ubangiji Subhanahu Wata'ala wato ya ƙara musu nisan kwana da lafiya da fahimta da tabbata akan hanyar Allah. Ba tare da na ja dogon bayani ba, kamar yadda a farko na gabatar da maudu'in wannan lecture cewa badakala da halin kakanin kai, gaskiya fassarar wannan sai dai kun ji. Yanzu zan gabatar da wannan malamin wato Sheikh Jafar Mahmud Adam dan gabatar da wannan makala. Sheikh Jafar فليتفضل مشكورا ومعجورا ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وسيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين هكا ينقوا مسلمين جموك تروا أن مصلاتي لمسجد الصحابة أنم وانديلا كان هنجي رضوا من دبري ina muna gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya da yabo da kirari su tabbata ga Ubangijin da ya tara mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci mai tarin albarka don tattaunawa kan waɗansu al'amura da suke da alaƙa da rayuwarmu mu al'ummar musulmi. Kun ji matashiyar maganar kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, badakala da halin kakanin kai a ina cutar take kuma da maganinta. Kowa ya san halin kakanin kai hali ne da kowane ɗan adam baya son ya samu kansa a ciki, kuma zai zama mun takaice maudu'in kwarai da gaske idan muka ce muna magana ne a nan dangane da mutanen da ke gabana. Fa kuma zai zanto mun zalunci maudu'in idan muka ɗauka cewa zance ne da ya shafe mu Hausawa kaɗai.
ko mu mazauna Kano kadai. Mawdu'i ne da yake da fadi da za mu tattauna akan matsalolin da suka shafi mu al'ummar musulmi gaba daya. Gaba daya a matsayin al'umma na al'umma a gefanta kuma da halin da muke ciki mu da muke kusur da juna a Najeriya ce. Wani hali ne al'umma take ciki a halin yanzu dangane da rayuwarta? Wani hali al'umma take ciki dangane da addini? Daɗi ko wahala? Menene sababbin daɗin? In har daɗin ne ko kuma wahala? Idan wahalhalu ne din muka samu kan masu. Duk mai lura da abin da kaje ya zo zai iya ba da shaida a kan cewa lallai al'ummar musulmi na wannan ƙasa a yau ba wai a gobe ba muna cikin halaye na matsaloli masu zumbin yawa. Na ɗaya daga cikinsu, daga cikin halaye mafi fitowa fili, tsananin talauci da mutane suke fama da shi, da karancin abin hannu. Duk da cewa Ubangiji Ta'ala ya kaddara mu zama ‘ya’yan wata ƙasa da take ita ce jerin ƙasashe da suna cikin ƙasashen da Allah bai wa arzikin mafi. Kuma duk da cewa mun ceto waɗansu shekaru guda biyun ƙarshe da muke ciki da kuma watanni biyun ƙarshen da muke ciki yanzu a kalandar Bature watan Ogos da Septemba na yanzu shi ne lokacin da farashi na man fetur ya hauhawa a duniya, hauhawar da tarihi bai taɓa ganin irinta ba, wanda ke nuna ya kamata a ce ƙasar kenan ta samu kanta cikin wadatar da a tarihi ba ta taɓa samun kanta. Sannan kuma kenan ya kamata ‘ya’yan ƙasar su samu kansu cikin wani hali na dausayin rayuwa da walwala wanda a tarihi ba su taɓa samun kansu a ciki ba. Amma kashi talautin da al’umma suke cikinsa a wannan shekara ta 1426 wadda ta yi kacifus da shekara ta 2005 shi ne talautin da a tarihi ba a taɓa shigarsa ba a wannan ƙasa. Abu na biyu, yaɗuwar cutuka waɗanda suke da wahalar magani, kamar yaɗuwa na cuta ta ƙanjamau da take yaɗuwa a tsakankanin jama'a. Sun ana jin tarihin yaɗuwarta a waɗansu wurare na nesa. Sun masu ƙaryatawa suna ƙaryatawa cewa babu wani amma sunansa mai cutar ƙanjamau, ƙarya ne babu shi. Har yau da gobe ‘yar manuniya ta nuna a kowannan cutar. In kuma da muna jin cewa wato akwai ta ne a jihohin kudu waɗanda suke da sunkosan jama'a da yaɗuwar ayyukan laifi, to irin wannan cuta shaidu da ake da su a asibitocinmu sun nuna cewa akwai ta a Arewa, akwai ta a Kano, akwai ta a Maiduguri, akwai ta a Sokoto. Wanda idan ka ce Arewa, waɗannan garuruka guda uku su ne a matsayin cibiya duk garin da ba su ba bin suke yi. Duk da Allah ya yi Abuja a Arewa, ya yi Kaduna a Arewa, to amma ana ɗaukar su ne a cibiyoyin mulki ba cibiyoyi na jama'a ba. Da haka waɗannan cutuka suna nan suna yaɗuwa a tsakankanin jama'a, cutuka masu wahalar magani irin tarin fuka da sauransu. Abu na uku, hauhawar farashi na makamashi. Na ce makamashi don kalmar ta gaskata a kan man fetur da kananzir da gas da diesel da dukkan wani dangin abin da ake ƙonawa don inji ya yi motsi, tsawon inji na kayan sufuri ko inji na nikawa ko markaɗawa ko nike wani abu. Wannan shi ma ya hauhawa a wannan lokaci, irin hauhawar da ba taɓa yinta ba a tarihi. Na tuno a wani lokaci na baya a cikin shekarar 1988 za mu tafi Kaduna gidan marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi don saboda wata matsala da ta shafi kungiyar Izala a nan Kano. Ni da AK Abdulkarimu Ɗayibu muna cikin mota mu biyu, muka sai mai a nan kan titin Zaria Road a wani gidan mai full tank a wannan lokaci Peugeot naira 20. Muka tafi ne da shi, muna Allah ya isa yanzu har mai ya kai naira 20. Tun daga hanya har Kaduna Allah ya isa muke idan mun tuno cewa wai har naira 20 aka fita mana full tank. To wannan abin yau ya nunku. Idan mutum yana da irin wannan Peugeot ne zai ke san full tank, to mafi karanci ya cika ta a 3,000 ko 3,500 ko 4,000. Wannan hauhawa ce wadda a tarihi ba a taɓa ganin irinta ba. To kaga wannan matsala ce. Sannan abu na hudu, hauhawar farashi na dangin kayan abinci wanda ba taɓa samun irin na wannan shekara da muke ciki. Kayan abinci suka hauhawa suka kai matuƙa har ka rasa wannan yafi wani tsada tsakanin kwanan gero da kwanan dawa ƙaura da kwanan masara da kwanan shinkafa. Wannan matsala ce. Abu na biyar, rashin aikin yi da yake ƙara yaɗuwa a tsakankanin jama'a. Gwamnatoci dai ba za su iya baiwa mutane aiki ba, domin in ya zanto jiha kamar ta Kano wadda in za a yi ƙidaya ta fi sabilillahi, yanzu Kano za ta kai mutum miliyan goma ko sama da haka, amma ma'aikata na jihar Kano gabaɗayansu ba za su wuce 30,000 ba in ma sun kai. To a cikin mutum miliyan goma gwamnati ta baiwa mutane 30,000 aiki, kaga kenan ko ɗaya cikin 1,000 ba a ɗauka ba, ko ɗaya cikin miliyan ma ba a ɗauka ba. To wannan masifa ce da take ta ƙara yaɗuwa tsakankanin jama'a, rashin aikin yi. Sannan kuma yaɗuwar jahilci na addini da kuma jahilci na rayuwa. Na faɗa kwaliki a waɗansu hutubobi na juma'a cewa a cikin ku dukkan wanda ya kammala karatun firamare a wata makaranta da ya firamare shekara 20 da suka wuce baya, a yanzu idan ya je zai gaita yadda take da yadda ya barta, ko mata ɗalibi baya a kan yadda take da. Da kamata ya ce adadin ajujuwa ya ƙaru a makarantar, amma sai dai adadin waɗanda suka ƙara rarrabewa wanda da suna aiki yanzu ba sa aiki. Duk wanda ya kammala wata makaranta ta sakandare shekara 10 ko 15 da suka wuce, yanzu idan ya koma zai samu yadda makarantar ya barta da babu wani abu na ci gaba da ta samu. Ko dai a ce an ƙara wani adadi na rukunin ajujuwa ko ɗaiɗaikun ajujuwa, babu wannan. Ko an samu ƙarin kayan aiki, babu wannan. Babu wata unguwa da take da makarantun da za ta iya karɓar dukkan wani yaro da ya cancanta a bashi ilimin firamare, babu wannan unguwar. Tawon a cikin biranenmu ko ƙauyukanmu za ka samu kowace makaranta da ake da ita ta makarantar firamare, to kila za ta iya karɓar ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin hudu ne na adadin yaran da suka cancanta a basu ilimin firamare. Ajujuwan za su iya karɓar ɗaya ne cikin hudu, yayin da kashi uku cikin hudu ko ba su da ajujuwa ko da iyayen suna son su a makaranta. Tun da ya kai matsayin yanzu a makarantunmu na firamare, za ka je ka samu makaranta mai ɗalibi 110, za ka samu makaranta mai ɗalibi 150, za ka samu makaranta mai ɗalibi 200, ina nufin a aji ɗaya. Aji guda ɗaya ya kunshi ɗalibai 200. Akwai irin wannan makarantun. To kaga wannan shine halin da mutane suke ciki a halin yanzu. Abu na bakwai, gaba da juna, da yawan faɗa da juna, da yawan la'antar juna, shine halin da al'umma suke ciki a yau. Babu waɗansu gungu na mutane da za ka iya ba su tabbas 100% cewa a tsinke suke, ko da jam'iyyar siyasa ɗaya ta haɗa su, a wani lokaci ko da ƙungiyar addini ɗaya ta haɗa su. Ka samu kowane ɗaya daga cikinsu yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi, yana ƙi wa ɗan uwansa abin da yake ƙi ma kansa na sharri, zai wahala ka samu wannan. Wannan matsala ce daga cikin matsaloli. Gaba ta yawaita. Sannan kuma abu na takwas daga cikin irin wannan, koma baya ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Kamfanonin da suke aiki a Kano shekaru 10 da suka wuce a yanzu sun rabu da kashi 50%, kila rabi ne suke aiki in sun kai rabi. Ko 2 sat ba sa aiki, 1 sat ne kaɗai yake aiki cikin adadin ma'aikatu da ake da su a rukunin ma'aikatu na sharaɗa ko na dakata. Wanda wannan ya nuna kenan rashin aikin yi dole ya yaɗu tsakankanin jama'a, kuma za ya nuna za a sami koma baya ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Wannan babbar musiba ce kwarai da gaske. Akwai lokacin da muke yara za mu je railway tashar jirgin ƙasa ta nan Kano. A kana idan muka je sarakon jirgi sun kawo lemo, a kana kawai za ka iya samun kwando 2 ko kwando 3, a kana kuma lemo mai kyau. A yanzu wannan dai ya riga ya zama tarihi. Ana da koma baya ta fuskar tattalin arzikin ƙasa mai yawan gaske. Ga rashin aikin yi ɗin can, ga kuma karyewar kasuwanci a garinmu. An yi wani lokaci da a kantin kwari na ɗan Labanan da ya zo Tilani ya yi kaka gida. kuma an yi wani lokaci a sun da kakaf dinta babu wani kanti na wani wanda ba musulmi ba, gaba ɗaya kantunan musulmi ne. Amma yanzu da sun ga da kantun kwari kusan rabi da rabi ake, in ma dai ba a kwace kantun kwari gaba ɗayansa. Galibin 'yan kasuwarmu sun zama yara ko dillalai na kwarori da 'yan Indiya, da su ne suke kawo kayan daga manyan kamfanoni ko na Pakistan ko na China ko na kasashen gabas su zuba su a kantunan mutanenmu. Kai wanda aka zuba a kantinka, kai ne za ka biya haya, kai za ka biya kuɗin nefa, su kuma aikinsu kawai sun baka wannan. Sai da ka yi yamma kana ciniki ka sai da trailer guda, amma idan an kaddara abin da ka samu na riba kai da ka sha wahalar sayarwa ɗin, in ka ci sa'a dai ka samu 2,500, wani lokacin 3,000, wani lokacin 3,500. Duk waɗannan mutane su suke tsotsa kasuwancin musu tafiya su kulle kuɗaɗen su jefi tafiya. Ko dai mutanen Pakistan ko 'yan India ko 'yan Lebanon ko mutanen China, duk wani kasuwanci mai ci kuɗi a Kano a yanzu za ka samu cewa ba a hannun mai yake ba, yana hannun waɗansu mutanen da suke ba mu ba. Kasuwar kofar ruwa ba samu bace ba, muna ji muna gani duk da an yi ta a Kano. Kasuwar Sabon Gari kusa an kusa kwace ta daga hannunmu a ɓangarori da dama nata. To wannan kuma baya ne ta fuskan tattalin arzikin ƙasa. Sannan kuma uwa uba dai wato abu na tara, Ubangiji Ta'ala ya ɗora abokanan adawarmu a kanmu, suna tsantsana mana azaba, sun kwaci mulki a hannunmu, mu muka ɗauka muka basu don a zauna lafiya. Yau shekaru 6 an yi mana barnar da in yanzu muka karɓi mulki sai mun yi shekaru 20 kafin mu iya gyara ta, saboda sun fi mu ƙarfin halin taimakon kansu da cutarmu. Mu ko muna da ragwancin taimaka a 'yan uwanmu ko kuma cutar da su ɗin abokanan zamanmu. Sun yi amfani da ƙarfin mulkinsu wajen karya noma a yankunanmu, sun yi amfani da ƙarfin mulkinsu wajen karkaɗe yawanmu a cikin 'yan sanda da sojoji, sun yi amfani da ƙarfin mulkinsu wajen haɓaka kamfanoninsu a can yankunan da suke mu kuma nan gudun su rusa namu. Abin takaici shi ne ababen da ake yin su tsakanin Kano da Kaduna, yanzu daga Lagos za a yi su a kawo daidai da ruwan lemo da za mu sha na five alive ɗin daga wasu za a kawo shi nan, ba za mu ke yin tare cewa mu muke da wurin noman lemo ɗin da ayaba da gwanda da abarba da sauran kayan marmari. Daidai tumatirin da sai mun kai musu ba su tumatirin da za su yi miya, mu a nan gurin mun kasa yin yadda za mu yi kamfanonin da za su tsara su gyara shi ko a gwamnatance ko kuma ta fuskar 'yan kasuwa. Daidaikun mutane ko manya-manyan kamfanoni ko ƙananan suka zo suka kirkiro noman rogo da gangan don su tallafa wa noman rogon da ake a yankin, suka kyale noman masara ya lalace, noman dawa ya lalace, an kyale dukkan wani manomi tashi tafi ce shi. Inda a ce an sanya hannu akan harkar noma, idan ka tashi daga Jibiya kai iyakar Boda da Nijar a cikin jihar Katsina, kace za ka tafi ka tafi ka biyo ta Kano ka bi hanyar Maiduguri har ka je Bama har ka je Banki kan iyaka da Kamaru, za ka sami adadin kilomita da ya kusan 1,300. Wannan adadin kilomita ɗin da wuya ka samu wurin da za a ce ga kilomita 100 tur dajin Allah ne ba a noma, duk noma ake, amma noma irin na da tsohon cirki wato na duke, ba noma na na'ura ba. A noman da gwamnati ta shiga ta yi ruwa da tafiya, muna ji muna ganin gwamnatin tarayya ta karye kamfanin da yake kula da fadamun kogunan haɗe da jama'ari, ya zama tarihi, ya zama da kaje na'urori ne tun shekara 20 suna nan a tsaye sun daina aiki shekaru 10 da suka wuce. Daidai da kwaskwarima da ya kamata a rinka yi wa dam-dam ɗin don su rike ruwan, kuma a gyara tanisun da ke ɗauke da ruwan ya kawo don a yi noman rani ya shigo yankunanmu, duk sun riga sun lalace kuma su ta zuba ido kuma an ƙin komai. Idan ka tashi ka shiga mota daga Haɗeja za ka je Guru, akwai lokacin da ruwa ya kwashe hanyar ba a iya bi, harkar sufuri ta tsaya, kuma an ƙi a yi amfani da kuɗi ko na jiha ko na tarayya don a yi a sarrafa ruwan yadda zai amfani jama'a ko don shan su ko don nomansu, sai dai ya lalace ya fata gonaki ya ci gidaje. Muna ji muna gani mu mutu da yunwa, kuma ga abin da za mu iya sarrafawa ya zama arziki. Tun daga Haɗeja idan ka tashi ka je Guru har ka je gaisuwa za ka sami kilomita 120 ko da 30 yanki da na noma wanda wannan wurin kadai din za a ci gajiyar nomarsa zai iya ciyar da arewa ya kotar da gida amma ba amfanuwa da su in ka tashi daga Kano ka fita da kofar Kabuga za ka je da yi kilomita 100 ne kadai amma a hanya akwai dam wanda adadinsa ya kusa guda 7 wanda ban tsammanin ana amfani da kwata daya cikin wato kashi ɗaya cikin hudu na ruwan da ake tarawa a wajen ko ta hanyar noma ko sarrafawa mutane su wannan ita ce matsalar da muke ciki abokanan adawarmu sun lalata harkar mu sun haɗa gaba a tsakaninmu mu sun rike mulki a hannunsu da tattalin arziki duk a hannunsu suna son komai na Najeriya ya zama nasu na su kaɗai mu su rika san mana tunda in ya zanto jihar Bayelsa wadda suke da mutanen ba su wuce miliyan 2 ba a wata za a ba ta kasantu daga gwamnatin tarayya kulliyan 7 da wani abu kudin da su za a kasantuna a rabawa jihohin arewa maso gabas wato jihohin Jila Adamawa da Taraba da Bauchi da Gombe da Yobe da Borno kasantu gaba ɗaya su duka daga gwamnatin tarayya bai wuce kasan jihar Bayelsa ba kuma babu wata jiha daga cikinsu ɗaya wadda ba ta fi mutanen jihar Bayelsa yawa ba wannan haka muke ciki yan boko mu suna gani sarakunan mu suna gani yan majalisar mu na tarayya suna gani yan house of reps senate duk suna kallo a haka ake ta tafiya mun zama abin tausayi mun zama abin kaito su dake mu kuma su riga mu yin kuka don suke da kafofin watsa labaran da za su yi kuka a ni mu kuma kafar watsa labaran ma ba mu da ita wannan abu da na faɗa tsakaninku da Allah ƙarya ne ko gaskiya na faɗa kaga waɗannan matsaloli ne wannan kadai idan aka ce zaka warware waɗannan matsalolin kana buƙatar shekara nawa da wata nawa a Najeriya ne kana buƙatar adadin kuɗi nawa don ka warware wannan matsaloli kana buƙatar mazaje masu aiki ma'aikata na gaske wanda in ya ware awa 10 aiki to lallai kila zai aikin awa 11 break na awa 1 kana buƙatar wannan har kafin ka iya warware irin waɗannan matsaloli waɗannan matsaloli ba su faɗo da kansu har kawai daga sama ba akwai matsalolin da su suka jawo su don duk inda ka ga masifa a kan al'umma suka jawo ta daga cikin musibu namu na karan kanmu da muka jawo wa kanmu na farko akwai yaduwar zina a tsakankaninmu zina ta yi kaka gida abinda ma ya fi takaici shi ne wata zahira da ta bayyana ta kunno kai a tsakankaninmu shi ne yadda ake wa yara ƙanana fyaɗe an yi wannan ya maimaitu a nan Kano an buga a kafofin watsa labarai jaridu an yaɗa a kafofin watsa labarai ba wanda ya yi inkarin haka cikin waɗanda ya kamata su yi inkari idan na ce waɗanda ya kamata su yi inkari a samu waɗansu manyan malamai da su ne shugabannin mutane ta fuskar jan ragamar ruhinsu da hankulansu ƙarƙashin haske na ayoyin alƙur'ani waɗanda ake girmama shekarunsu da matsayinsu na ilimi ko matsayin gidansu su fito su yi inkari ba a samu wannan ba galibi sai matasan malamai da suke yi waɗanda ko dai a ga cewa shekarun su sun yi kaɗan ko a ɗauka cewa adawa suke ko kuma a ɗauka cewa ma su ba ma ƴan gari ba ne su baki ne yawanci amma ka kasa samun wani babba da zai fito wanda yake da nauyi a idan jama'ansa ko biyansa ya yi inkarin wannan sannan babu wata masarauta da ta fito ta yi inkari sai Allah wani ta tsinewa abin da ya faru ballantana masarautar nan ta tsaya tsayin daka cewa sai an bi kadin wannan lamari an hukunta waɗansu abin sannan babu wata gwamnati ko wata kotu su tsaya tsayin daka wajen tabbatar da masu wannan farna an dakatar an taka musu wuri haka abin ya faru zai wuce ya zama bakin tarihin da muke da shi a shekara ta 1426 ta hijira bakin tarihin da muke da shi a shekara ta 2005 ta miladiya duk wanda ya tuno Najeriya ya tuno Arewa ya tuno Kano a wannan lokacin zai tuno a wannan shekara ne aka shiga cikin wannan hali zanayi suna yaduwa tsakankanin jama'a magidanta matan aure da waɗanda ma da kuma waɗanda suke masu zaman kansu akwai matan auren da suke cin amanan mazajensu akwai mazajen da suke cin amanan matan aurensu yana da mace a gida kuma yana da farka a waje kuma zai kashewa farkarsa ta waje kuɗaɗen da baya iya kashewa matarsa ta gida zai lallace ta in ta yi fushi irin lallacin da ba zai iya wa matarsa da Allah ya haɗa su aure har suke da arzikin ƴaƴa ba matarsa yana ganin ta a wulakance kaskantacciya ta waje ta titi kuma ita ce abin yin ado da ita abin lallashin ta wannan musiba ce da ta yada tsakanin mu a yanzu sannan abu na biyu daga cikin fayyukan fasadi luwaɗi ya tsohon luwaɗi a tsakankanin jama'a wannan babbar musiba ce wanda a tarihin ayyuka na barna wato luwadi na ɗaya daga cikin ayyukan da ya fi kowanne muni. Walid ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin kulafa bani Umayya yake cewa ba dan Allah ya kawo labarin Annabi Lutu da mutanensa ba cikin Alkur'ani da hankali ba zai yadda ba ɗan namiji ya nemi ɗan namiji, amma Allah ya kawo labari ba labari mafi gaskiya irin labarin Allah. Ma'ana ko mutane kafare ne ana kirga wannan a matsayin rashin mutunci, kai ko da dabbobi namijin dabba ba yabin namijin dabba, a cikin nan ƴan luwaɗi suna cikin wani hali ƙasa da halin ƙasa da hali na dabbanci, ƙimar su ba ta kai ta dabba ba, don laifi ne mai girma. Annabi Lutu ya ce da mutanensa a ta'atunar rijala shahwata abinan a ta'atunar fahishata wa antum tubsirun a innakum la ta'atunar rijala shahwatan min dunin nisa, yanzu za ku rinka sha'awar ku zai cewa ɗa namiji dan sha'awa. Malamai suka ce me yake nufi dan sha'awa, suka ce domin duk mai saduwa da ƴa mace ko musamman ta fuskar aure yana da manufofi, ba sha'awa ce kadai ba, dai in kawai sha'awa ce me bambanci tsakanin shi da rago, amma banda sha'awa akwai rayar da sunnar annabawa tunda annabawa sun yi aure, banda sha'awa akwai sa ran samun ɗa tunda ɗa jarire na aure. To amma wanda yake neman namiji ina zai sa ran samun ɗa a tattarar ɗa namiji, wanda yake nema ba ya da mahaifa da maniyyinsa zai shiga don a gina jariri a ciki, saboda haka sha'awa ce tsantsa kuma sha'awar ma wadda ba ta da mizani na shari'a, da haka aiki na dabbanci. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Idrakatul Ahfan min mafaid shaytan in ban manta ba yace laifukan nan guda uku su ne suka kai matuƙa wajen muni, dan Allah ya ambace su da suna da tiko na dasa. Abu na farko shirka, ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amihim hadha an-najas, wato shirka. Daga nan abu na biyu sai luwadi, ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لفظ الخبائث جمعنا الخبث وتعبين دي في تتي كزانتا سننكم سيدنا دم أن لسا فاصلة سوا وتسوما مزنا تينا مجد مجدسنا تكين دي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دكن سكوان لنا تكين دي. Shi yasa idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar zina, ko idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar luwaɗi, don saboda waɗannan ababe guda uku su ne cikin laifi Ubangiji Ta'ala ya ambace su da zaki kazanta, wato abin da ya kai matuƙa wajen muni da ya kamata sai ɗan adam ya nisance shi. Ibn al-Qayyim yace saduwa da mace ɗan adam maka datti ne ko ta hanyar halal ne sai aka wajabta maka wanka, ko ta hanyar halal sai aka wajabta maka ne wanka, kuma shari'a ta sa maka suna junub, wato manisanci, domin ka ne santa daga halin da zai shiga kai sallah, ka ne santa daga halin kaza, ka ne santa daga halin kaza, junub tare cewa kai musulmi ne, kuma ta hanyar aure ka sadu da matar amma aka ce ka yi dattin da sai ka yi wanka, ba ka wanke gabar kadai ba, ka wanke kowane bangare na jikinka, ta'amimul jasadi bil ma, to ballantana kuma a ce idan mutum ya nemi mace ta hanyar fasikanci, to kaga kuma wato datti kan datti ke nan, to ballantana kuma a ce mutum ba namiji ba mace ne ba, ma namiji ne ma dan uwansa, to kaga wannan abin da yake matuƙa ta fuskar muni. Yau wannan abu ya zama abin da ake yin kwalliya da shi, abin da ake yin ado da shi, ya kai matsayin da za a samu namiji tsaya kan titi dan namiji ya dauke shi da mota ya zuna da shi, irin yadda mace za ta tsaya dan namiji ya dauke shi. Wannan shine halin dabbanci da muke ciki, dole mu samu kanmu cikin wahala. Abu na uku, yawan fashi da makami a cikin birane da ƙauyukanmu. An yi wani lokaci da inda muka ji labarin fashi sai dai mu ji a rediyo ko mu karanta a jarida cewa an yi fashi a Benin, sannan an yi fashi a Lagos, sannan an yi fashi a kan hanyar Abakaliki zuwa Wuyika, amma tun daga Jaba har zuwa da zai gwangwalan bakin boda ba a fashi. Amma yau babu yanda za a yi a ce an waye da an yi ba tare da an yi fashi ba, a cikin kowane 24 hours ana fashi, ko a cikin biranen mu da ƙauyukan, ga a cikin kowane awa goma ana fashi, ya kai matsayin banda fashin kuma wato a ci mutuncin mutum a gaban iyalinsa, domin duk wanda ya shigo gidanka ya kwace zuciyarka kuma ya yi fasadi da matarka a gaban idanka, karshen cin mutuncin ɗan adam. ko ya kama irka yayin fasadi ita a gaban idanka ko ya kama kai sai ka kawo dukiyarka ya rinka tsora ma kayan kana kawo mota kana ajewa ya sa matarka ta dafa abinci a gaban ka yayin da irka duk wannan ta faru a nan cikin garin nan ba a nuni ba ya kai matsayin yanzu hatta mazauna karkara inda aka ce kwana-kwanan nan abin da ya ta faruwa kenan a karamar hukumar Bagoi da sauransu mazauna karkara ba ma da bindigogi ba da adduna da lauje da gatari da diga da fatanya suke ɗaukar su rika jira suna yi wa mutane fashi kuma su yi fasadi da matan mutane wannan babbar musiba ce abu na hudu algushu algushu cikin kayan saye da sayarwa babu abin da babu algushu a cikinsa ko gero ko dawa ko masara ko alkama ko shinkafa ko man girki ko man kanzir ko man fetur ko dizel ko mai akwai algushu a cikinsa ko kayan abinci ko kayan marmari babu abin da babu algushu a cikinsa mutumin ƙauye da kake jin tausayin suna cikin halin kakanin kayi idan ka je sayan masara idan ka je sayan wato ainihin tattasai ko tumaturi za ka samu ya yi maka kwando ya yi tsiri da shi a cikin ƙasa kuma zammo ne da ya yi kwandon ba a cikin shi rabin kwando kuke saya ko ɗaya bisa ukun kwando kuma ba wanda yake jin an yi laifi shi da ya yi laifi ba kai ma da ka saya ba ka jin ya yi maka laifi ko kuma in ka yi da ma laifi ne kaddara ta sa baya da kai ya za ka yi ba wata hukumar da ke jin kadin wannan ba wanda yake inkarin wannan ba sarakuna da suka tsaya ko masu mulki da gargajiya ko abin nan a tsaya a yaƙi wannan fasadin algushu ya riga mamaye kowace rayuwa ana ji ana gani yan kasuwa mu za su yi sun shinkafa da gauje su so da ita an rubuta kowane buhu kilo 50 idan suka taho da ita da manya-manyan trailoli ba za su zarce da ita kasuwa su sayar ba su so suke zarcewa da ita sai a je ta a yage waɗannan buhunan a juye sai a sake ɗorawa a ƙananan buhuna duk shinkafar da ya kamata a ce yadda aka sayo ta daga waje kwano 20 ce to sai ka ta koma kwano 14 galibin buhun shinkafa yanzu in za ka auna keke da keke kwano 13 in ya yi yawa kwano 15 wannan shidan an riga an cika buhunan da haka idan mutum ya iso buhu 1000 kafin ya sayar da shi sai ya juya shi sai ya sake zuba shi a cikin ƙananan buhuna irin nashi kuma ya buga kilo 50 kuma ya sa inji ya ɗinke bakin kamar da kamfani ta zo amma buhu 1000 da ya saya ya koma 1200 ko da 1500 kuma sayar a kan farashin wancan ko ba gwamnatin da suke inkari ba sarkin da yake inkari ba malaman da ya kamata su yi inkari da suke inkari ba wata kungiya ta 'yan kasuwa da ya kamata su nazi hanci zuwa yiwa junan su fada akan wannan ana ganin duk wannan ya halatta neman arziki ne wannan babbar musiba ce abu na biyar tozarta amana amana da ubangiji subhanahu wataala ya rataya a wayan mutane suna tozarta ta sun daga matakin magidanci tsakaninsu da iyalinsa da matakin hayaki ne a guntumarsa sarki a masarautarsa bayan mai unguwa da dagaci kowanne a iya yankinsa kamar yadda chairman na local government ko gwamnan jiha ko commissioner ko farmtech ko shugaban kasa ya zama sauya amana cin mutuncin amana ya zama abu mai sauki a wurin mutane a mataki na ɗaiɗaikun mutane da mataki na hukumomi da jama'a ya zama abu ne wanda ba wanda ke jin cewa ma ya yi wa Allah laifi wannan ba karamar babbar musiba ba ce a tsakankanin jama'a abu na bakwai ko abu na shida kai wato yanke zumunci sadaka zumunci yau ya yi wuya in kana karatu ko kana karantarwa ko kai malami ne za ka yi ta jin iyaye da suke kawo kukan ƴaƴansu wanda sun bujire musu ga ɗan na da halin da zai taimaka wa ubansa amma ubansa da cikin wahala ga ɗan yana raye a Kano ba ya jin sai na wani ƙauye ko wata karamar hukumar da bata fita da awa ɗaya ba ya je da mota amma sai mutum ya yi shekara bai je ga mahaifinsa ba bai je ga mahaifiyarsa ba ga shi yana ji yana gani ya ci mai kyau ya sa mai kyau mahaifinsa suna cikin halin kakanika dakin mahaifinsa na yoyo da damana bai gyara masa ba mahaifiyarsa haka wannan hukukul walidain abu ne da shi ma ya zama ruwan dare da wuya ka samu magidancin da yake iya sarrafa ƴaƴansa sannan wato ainihin abu na takwas tozarta haƙƙin iyali da yawa daga cikin mazaje sukan gudu su bar matansu wani ko bayan ya auri matar suna tare da ita ƴaƴa huɗu ko ƴaƴa biyar sai ya gore ta da ita da ƴaƴan ta dauki ƴaƴan ta koma gidan iyayenta shi babu ruwansa ko dai zai ci gaba da ko ya auri wata wanda bata haihu nauyin waɗancan ƴaƴa da abincinsu da suturarsu da iliminsu na addini da iliminsu na zamani duk baya kansu komai da gaske ya kyale matar ta yi bara duk wanda ke cikin kawai kamar cikin malaman nan da wuya wanda za a zo a kwana a yini ba tare da wata mace ta kawo mata ko kuma mace ta mata ya bata ya gudu kai ya bata ko baya bata ko kuma na bata ba su dai ba ba duk wannan musiba ce wanda muke cikin halin yau sannan kuma abu na tara amana da ake so zan zata su tsakanin jama'a kamar yadda na faɗa sannan kuma abu na goma abu na wato haƙƙi na makwabtaka kusan kamar babu shi a cikin addinin musulmi ba mai kula da makwabtun sai da makwabtun suna cikin halin ƙarƙa da kai ya tallafa masa da abin da zai iya tallafa masa daidai da taya murna idan abin murna da farin ciki ya same shi amma da rinjaya shi murna sai taya masa kyaki da hasada sannan abu na goma sha ɗaya zalunci shugabanni da ake fama da shi domin kuɗaɗen da ake samu daga gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi da ƙananan hukumomi in har ana sarrafa rabin su wallahi tallahi mutane ba za su samu cikin wannan wahala in a ce kowace gwamnati a jiha kowace karamar hukuma abinda suke samu tana iya kashewa al'umma rabi wajen gyaran ilimin su wajen kiwon lafiyar su wajen lafiyar ruwan da za su sha wajen tsaro to mutane ba za su samu kansu a cikin halin kankanin da ke da yawa daga cikin shugabanni za su kai su tafi amma ba cikin abin da ya dace cikin abin da suke ganin ya yi musu ko zai tallafa musu ko mulkin su kadai kaga zalunci ya riga ya yi kakaki da kina a tsakanin jama'a ku ne za ku tura wakili ya je majalisar jiha don ya wakilce ku ba abin da ya shafi ka ku za ku zaɓi wakili ku tura shi a Abuja ba abin da ya shafi ku yancin ku yi tsaye kullum a tsayar masa domin duk gwamna ba ya da ikon ya tura doka a majalisa ta tafi sai ya tsaya daga hannun 'yan majalisa sai dai wata jihar ta ko ta muni duk wani bin da ubatan zai tura majalisar tarayya wanda ke akwai son zuciya a ciki sai ya tsaya babu yanda za a yi har kawai su amince da ke sai ya tsaya amma ba a kyauta ba su kuma abinda aka tsaya din nan abinda aka rarraba musu an rarraba musu miliyan ɗaya ɗaya an rarraba musu 500,000 gwargwadon girman bin din da kimar su gwargwadon cutar da za a yi mana gwargwadon yadda bin din zai tsada su kuma sai su karɓa sun manta da cewa suna wakiltar mutane ne wani a konstituwansi din su yana wakiltar mutanen da sun kai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya ɗaya wani wakiltar mutane 700,000 wani 500,000 amma ya je ya sayar da ɗin tattakar kuɗin ya sa aljihunsa ya yi mota ya yi gida ya tafi ƙasashen waje zai shafi ta irin yadda ya tafi wannan shi ne halin da muke ba wanda yake wakiltar mu ba sarkin da yake wakiltar mutanensa a tarayya kawai a ga wani sarki ko waɗansu gungu na sarakuna 5 or 6 sun je su bi shugaban ƙasa kan wani abu da yake fa kan mutum cewa mu buge da madan mai aka kori mutanen mu daga aikin soja dan mai aka kori su daga aikin yan sanda dan mai ba a labar arziki da mu dan mai aka kyale noma ya wulakanta a bangarorin mu ba su zama ne a kowatan wani sarki ɗaya ko biyu ko biyar ko su ɗin suka su suka ne su ce wannan rikici ku kaga wannan musiba ne abu na 12 goyon bayan kafirai a kan mummune mutum ya mara kafirai baya a kan mummune mun sha ji muna tilti mutanen mu za su shiga cikin rediyo suna cewa Obasanjo dattijan arziki haka suke cewa wai ta ina jin sa kuma ya san ya kamata saboda an sayi za su ji su wannan duk irin mutum da